سابقي الشيخ رحمنا المقدمة العزية دبيتي وانا الرانا وانا عيو ياداتي دا حياة دوتا الجمادة الثانية أكلم دا جيني أما وانا سيد دوتا جيب تجري سيكي وكي دوتا سيد دوتا الجمادة الثانية يعني هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبور دليه قدر صلاة كان بسيدي دي دا أسرين دا كدا دوتا بيارت لكي ترى تدوديو إذا ترى سنة إلادية إذا مثلا تصابا فتن واندا يكي قسمون واندا فتن يكي لاندا ما لن يتاويكي أكان المسح على الجزيرة كافا أكان واتو ماذا لندا أتركي واتو كافا أكان بندوجي دا ماذا لندا أتل اللي إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح إذا روني يكسل في أدقائق الولاء كي يكون سبابا أو كي يكون سبابا جسي واندبانا الولاء إنباء وكي بجسورا جسي وخاف من غسله بالماء فوات نفسه يجب إيران شور إدايا وانكي في دروا رنس ذيها لك رنس ذيها لك أو فوات منفعة ko kuma wani amfani na jikinsa zai salwanta amfani kamar da muka ambata shine gani ko ji ko magana ko ɗanɗano ko ƙanshi ko abinnan ƙarfin jiki na jima'i ko ƙarfin tafiya ko ƙarfin kamawa da hannu duk dai wani abu wanda yake na amfanin jiki to idan yaji tsoron yadda amfani da jikinsa zai salwanta idan yayi amfani da ruwa au jiya da kamar ko yaji tsoron karuwar rashin lafiya ba shi da lafiya ciwo ne a jikinsa wanda ya san idan yayi amfani da ruwa ruwan ya taɓa ciwo to rashin lafiyar nasa zai karu au ta'assura bir ko kuma jinkirin waraka cewa ne mutum ya gama to yayi kanci ne mutum ya gama to yayi kana ɗaya ko kana biyu a kanci iya amfani da ruwa wannan zai sanya shi sai yayi tashi ɗaya bai tashi ba ai kudu kamarar ko samuwar wani rashin lafiya na daban banda wannan wato raunin da ke jikinsa ko ƙirjin ko daujewar iya amfani da ruwa yana jin tsoron ko wani rashin lafiya zai kama shi kamar masassara ko kuma hawan jini ko wani rashin lafiya na daban zai same shi fa innahu yamsahu alayhi to wannan shine jawabin to a cikin wannan halin zai yi shafa a kan wannan raunin nasa zai yi shafa a kan wannan raunin nasa asalin wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas ne waɗansu sun zo daga cikin hadisin Jabir yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah waɗansu mutane sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tafi jihadi sai ɗaya daga cikin su aka ji masa ciwo a ƙoƙon kansa aka masa rauni wanda yake har ya ƙaga san ya taɓa wato abin nan a ƙaryar kan nasa aka zo za a yi sallah asuba yake ya zo ne suka ce a yi wani sanka da wata rufuta ba kuma jana ba ta kama shi ba mu san kana da wani wata rufuta ba sai ka yi wanka saboda haka ya yi wanka ruwa ya taɓa wannan ciwon nasa wanda ya zama sanadiyar ajalinsa da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu magana ya musu magana mai tsananin gaske yace sun kashe su ne suka kashe su su ma Allah ya kashe su me yasa ba su tambaya ba yayin da ba su sani ba ma da mun ga sun sani su ne tambaya yace abinda kadai ya ice shi da sai ya rufe mana ya rufe wajen da yayi rauni da wani bandeji da wani kalle ya shafa a kansa sannan ya wanke sauran jikinsa ko wannan hadisi a gaskiya wadan malamai sun yi tawaffuki wajen ingancin sa wadan sun inganta shi kamar al-Hafiz kamar manyan malamai na Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da kuma Ibn Sakkar wadan su malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba musamman ma an ruwaito a wata riwayar an ce abinda ka aide ishe shi shine ya shafa wajen ciwon sannan ya wanke sauran jikinka ba a ambaci taimama ba a wata riwayar kuma aka ce taimama to wannan ne yake yin in malamai da su hujja da wasu da cewa wannan hadisin hujja bane tare da cewa inda ne wato hujja ne mai karfi a matsayin Imam Ahmad da Imam Shafi'i kamar yadda zamu gani wajen yaya mutum zai idan ya zama cewa a mafi yawan jikinsa mafi yawan bangarorin jikinsa suna da wato rauni a jiki to idan ma wannan hadisin bai inganta ba wannan mas'ala wannan hukuncin da aka ambata na shafa a kan rauni hukunci ne wanda yake dalilan shari'a sun tabbatar da shi dalilan shari'a umumin dalilan shari'a sun tabbatar da shi ko da ba a samu wani hadisi mustaqimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sauran dalilan shari'a za su tabbatar da shi saboda shari'a ta zo ta tsare rai ta zo ta tsare rai idan wani abu zai kai zuwa ga mutum nan ransa ya salwanta to wannan abin sai ya sauka daga kansa kamar yanda idan ya zamanto tsarin cin halal zai kai mutum ya zuwa ga ya mutu saboda yunwa saboda ya rasa halal inda zai ci sai haram to haram ɗin sai ta halaka gare shi saboda me saboda ya kiyaye rayuwarsa kada ya halaka domin Allah maɗaukake sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku saka kawo kanku inna Allaha kana bikum rahima Allah mai jin ƙai a gare ku saboda haka ya nuna kan cewa kenan mutum ya tsare rayuwa ya tsare rayuwarsa to tsare rayuwa daga cikin ma'anar tsare rayuwa haka tsare wani amfani wanda yake ake samun sa da rayuwa kamar ji kamar gani yasa aka sanya musu diya yanzu idan mutum ya zama cewa aka yi masa rauni da zai zama baya gani kwata kwata diya kamila za a biya shi kamilar diya za a biya shi ko aka yi masa rauni da ya daina magana kamilar diya za a biya shi ko ya daina ji ko hannunsa ya sanya ba zai iya amfani da hannayensa ba ko kafarsa ba zai iya tafiya ba duk waɗannan amfanin nuka a cikin shari'a abinda bil idna kamilu biya za a biya mutum da haka ne na kalcewa kenan amfanin su a jiki kamar matsayin su kamar matsayin rauni kamar yadda in aka kashe mutum za a biya su biya su kasha haka zalika idan aka salwantar masa da amfani na jikinsa da ɗaya daga cikin amfanin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi abubuwa masu amfani na jikinsa wanda muka ambata in ɗaya daga cikin su ya salwanta biya kamila za a biya mutum da za a yi wa mutum rauni ya zamanto ya rasa ji ya rasa gani biya ji za a ba har ma ta fi sai ya zamanto kan cewa an halaka shi ransa ya fita to saboda ganin haka shi yasa malamai suka ce to ma'anar wato abinda in mutum yana jin tsoron salwantar amfani na jikinsa tamkar yana jin tsoron salwantar ransa ne haka zalika salwantar gaba haka zalika faruwar rashin lafiya ko jinkirin waraka ko kuma karuwar wannan rashin lafiyar da yake ciki ya zama ta daɗa ƙara tsanani ta daɗa ƙara tsanani duk waɗannan sa daga cikin uzuri da suke sauƙaƙe aiki da waɗansu umarce-umarce na shari'a kuma wannan ya dace da abinda Allah maɗaukakin sarki yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsira ma wani rai face abinda wannan rai zai iya aikatawa da haka duk yanda ya zamanto wani abu ya gagari mutum ya yi shi a cikin shari'a to Allah maɗaukakin sarki ya sauke masa wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi amrin fa'ti minhu mastata'tum illa umartuku da wani abu ki aikata shi gargadan iko gargadan iko yasa aka ce dan haka dukkan wata ibada an rasa ya kai da alƙudura an rasa ya kai da iko akan ayi abinda zaka iya yi sai kai abinda ba zaka iya yi ba abinda ba zaka iya yi ba sai ka bari abinda zaka iya yi ko sai kai abinda zaka iya yi idan ka bar shi sai zai zama to kai ne tunda kana da iko kai dan haka ne idan mutum ya zama to wani abu ya same shi abu wato wajen aikin ibada ya zama to wani abu zai iya yi wani abu ba zai iya yi ba to wanda zai iya yi ya yi shi wanda ba zai iya ba ko ya hakura kamar alal misali mutum ne yaje yin sallah mutum ne yaje yin sallah an yi masa aikin ido an rufe idan an ce sai yayi sati daya bai sunkuya ba bai sunkuya ba yanda zai zama to nauyin kansa yana kan idan saboda zai sunke shi wajen aikin idan da aka yi kaga ba zai iya ruku'u ba ba zai iya sujada ba ko ba haka ba amma tsayuwa a cikin sallah ba zai iya zama tsakanin sujada zai iya zaman sallama zai iya to duk wannan ba za su faɗi gare shi to haka wani lokaci za ka ga mutane suka yi wannan kuskuren sai ya zama to cewa idan suna da irin wannan kujerar sai su sallah akan kujera a zaune ba sa ruku'u ba sa sujada wannan dama suna da uzuri wannan ma'sir ne to amma abin da yake ma'sir wanda za su iya yi na kaiwa da zama a kafa sai su baki to wannan ba hujja bane kikire ne yasa malamai suka sanya wa ka'idar al-ma'sur la yasqutu bil ma'sur abin da za a iya yi ba za a baki ba saboda dalilin abin da ba za a iya yi to dan ka abin da ba za ka iya yi ba shike ne sai ka kalli shi amma abin da za ka iya yi sai ka yi shi a yadda aka koyar cewa za ka yi sai daga cikin wannan kun ga duk wannan dalilai sai suka nuna kai to wannan ma ya shiga cikin wannan mas'ala ta mu sai idan mutum ya zama yana da rauni a wanda wata gaba daga cikin gabobin alwala alal misali mutum ya kare an yi masa falaka ko an yi masa daurin kara an daure dan kanna ko kuma da aka karayar a tsakiyar dantsi sai amma aka dauko falaka tun daga gwiwar hannu har kare sai an yi gefen ɗaya ne kawai ya bayyana to wannan yana da uzuri ba za a ce kullum sai ya alwala sai ya je asibiti an yanke masa falaka ba ya wanke sannan ya sake komawa a sake dora wata falaka in aka ce za a yi haka ai kafura kai kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana tsanani a cikin addini ba ko kuma mutum ya zamanto cewa ya dauje an sanya masa aidi sawa'u an sanya bandeji an rufe ko kawai aidi din aka sa akan ciwo da auduga sai san sambale aka sa da auduga sarki wajen ciwo to shi ma wannan fa innahu yamsahu alayhi sai ya saka wannan wajen ciwo fa in lam yastati' al-masha alayhi masaha ala al-jabira idan ba zai iya tafa akan wato ciwon ba masaha ala al-jabira sai ya tafa akan wato audugar da aka sanya maganin akai maganin da aka sa akan ciwon domin kaga na farko dai ga shi ciwon akwai ciwo ba magani daujewa ce akwai ciwo an dauje an sa magani a kan ciwon akwai ciwo da an sa magani sannan bayan maganin an daure kaga wajen daurewar za a daura har da inda ba shi da shi har da inda yake lafiyayye ko ba haka ba amma magani yawanci magani iyakar ciwon sai yayin da aka daure har ta inda yake babu cuta a wajen zai iya saka nan wajen ko ko dole sai ya tanki ya saka kawai inda maganin yake to shi ne ne yake cewa fa in lam yastati' al-masha alayhi masaha ala al-jabira an ba zai iya saka akan ciwon da sai ya saka akan maganin ya zamanto cewa daujewar ta zamanto ba zai iya saka ciwon ba amma zai iya sakawa akan maganin sai ya saka wa hiya ad-dawa'u alladhi yaj'alu alayhi shi ne maganin da ake sanyawa akan cuta akan wato raunin fa in lam yastati' al-masha alayha idan ba zai iya saka akan wato wajen maganin ba masaha ala al-isaba sai ya saka safa akan bandi akan daurin da ake ma walau ala al-za'id ghayr al-muqabil lil-jurh koda akan wato wajen da yake kari ne wanda yake dudace da inda wajen ciwon yake ba ala misali ka ji ciwo akan farkar ka sai ake maka bandeji kaga iyakar tsawon farkar shine yake bukatar bandeji ko to amma sai aka yi shi da tsawo har aka daure bandeji aka daure kan yatsan baki da to kaga sauran abin da yake kasan farkar wannan adda'id ne kari ne akan mahallin haja kari ne akan mahallin ciwo mahallin darura to wannan karin malam yake za ka saka shi ma a kai walau anan za'i wannan yana yin isara ga sabani domin akwai sabani wadansu malamai sun yi sabani shi ya riga yadda cewa ko ba ya wuce iyakar yanda ciwon yake to in ka zo sa kan shi ma babu laifi ka shafa a kan sa kamar da yake faruwa da yawa daga cikin daurin bandeji da ake yi a asibiti idan mutum ya ji ciwo yawanci domin a riƙe bandeji kar ya fita ko a riƙe maganin kar ya fita sai an wuce iyakar yanda ciwon yake ko ba haka ba to shi ne waɗansu malamai suke tafsir suka ce sai mu duba mu ga abin da ya wuce iyakar inda ciwo din nan yake idan akwai buƙata a kansa imma buƙatar da zai saboda ya riƙe magani ko kuma buƙata saboda ya riƙe shi kansa bandejin ya zamanto abinda aka saure wanda aka bai riga ya kasarkace ba to wannan ya halatta in ko babu buƙata asalin babu wannan buƙatar to bai halatta ya shafa a kai ba dole sai ya kwanci ya wanke wajen yayin da zaman mutum da gisa da zai bukata a kan wannan ba. Kamar alal misali mutum ya ji ciwo a daya a babban daya kansa, amma da aka tashi daurewa sai aka kama har korinsa aka daure. La'alla ya yi haka ne saboda wani dalili, domin a bashi hutu, a bashi liki, nan a bashi ciki ko in yaje ya nuna, idan da kawai zai nuna dan yaka ne sai a ce wannan lafiya ta karo ba ta bukatar ciki liki. Amma yaje ya nuna, in yaje ya nuna kan cewa an masa bandeji har hakuri, to sai a san cewa abin nan ne. To irin wannan idan yayi wannan, idan ya yaudari a office ya yaudari makaranta, idan ya zo wajen sallah ba zai yaudari Allah ba, da halatta ya shafa a nan wajen ba, sai ya kwance ya wanke wajen. Dalilin wannan shi ne ka'idar da malamai suka faɗa, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, da kuma al-hajatu tuqaddaru biqadariha. Larura ana wato ba ta gwargwadon iyakar ta ne, haka zalika bukata gwargwadon iyakar ta. Idan abu ya wuce iyakar bukata, ba a bukatar sa, to dukkan hukuncin da aka rataya da wannan bukatar shi ma sai faɗi. An rata hukuncin shafa akan inda mutum ya ji ciwo saboda yana da bukatar wannan wajen da aka daure. To amma wajen da ba shi da bukata, ba za a ba shi wannan hukuncin ba. Wajen da yake ba shi da wannan bukatar, ba za a ba shi wannan hukuncin ba. Wannan shi ne tafsiri wanda yake ingantacce kamar malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtari ya wannan tafsiri akan wannan mas'ala. Saboda haka duk da yake malamin ya faɗa mutlakan babu kaidi, akwai wannan kaidin da malamin suka sanya wanda yake shima kuma ya dace da ka'idodin shari'a. Domin wannan ka'idar da muka ambata yana daga cikin ka'idodi da malamai suka ɗauko ta daga ka'idar ad-dararu, daga ka'idar ad-dararu mizal. Ad-dararu mizal akwai ka'idodi da dama ƙarƙashin ta, daga ciki akwai ka'idar ad-darurat tudhiful mahdhurat, akwai ka'idar ad-dararu la yuzalu bi mithlihi, da kuma ka'idar ad-darurat tuqaddaru bi qadariha wal hajatu tuqaddaru bi qadariha. Duk wannan sai daga cikin qawa'idul fiqhiyya da suka cike ƙarƙashin wannan ka'ida, kuma malamai duk sun ittifaqi a kan su. To saboda dalilin wannan ka'ida ya kamata mu kayyade. Dan haka yayin da mutum ya zamanto cewa wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya kamata wato ma'aikatan jinya musulmi mu sanar da su, yayin da ake yi ma mutum wato ɗaurin ciwo, yayin da ake wa mutum ake ɗaure masa ciwo, to ya kamata shi ne ɗaure ciwo ɗin a matsayinsa mai jinya na musulmi ya san cewa iyakar abinda zai masa iyakacin abinda yake bukata. Saboda zai so ya bukaci yin alwala, zai bukaci yin wanka, kuma waɗannan hukunce-hukunce na Allah maɗaukakin sarki an rataya su da ƙa'idodi na shari'ar musulunci. Dan haka ya fahimci waɗannan ƙa'idodi domin kada ya sanya wannan bawan Allah ya sanya cikin wahalar da kowace idan ya zo zai yi alwala sai ya kwance wajen da yake ba zai ba a halata masa ya shafa ba a cikin ciwonsa, sai ya ɗaura masa iya yanda yake bukata, yanda in ya zo wajen sallah, wajen alwala kawai sai ya shafa. Wannan kuma an shari'a ta kyale hukuncin da shi mai aikin magani, sawa'un likita ne ko ma'aikacin jinya ne, ya zamanto abinda zai sanya ya zamanto gwargwadon bukatar wannan ciwon ne. To amma kaga idan bai san shari'a ba, shi ba ruwansa zai yi ne yanda yake ganin kawai zai masa sauki, wataƙila in ya zo kwancewa, ko kuma zai masa sauki wajen ɗaurewa, ko kuma dai wani itibari daban. Amma abinda ya kamata ya zamanto jagorar mai jinya da jagoran likita musulmi, wanda yake idan ya zo zai yi ma musulmi ɗan uwansa wato zai sa a sanya masa magani, shi ne ya rinka duba waɗannan ƙa'idodi na shari'a, ya rinka duba waɗannan ƙa'idodi na shari'a, saboda hukunce-hukuncen Allah sun biyo bayan waɗannan. An fahimci abin da yake tuna nuna. To wannan ya dace wajen wato sawa'u, wajen rauni ko wajen karaya, wajen sanya filasta ta karaya, duk ya shiga ciki. Ko yake idan aka zo a yi shi da ƙadarin haja, gwargwadon bukatar da ake bukata, in ya wuce wannan gwargwadon bukata din, to za ka sanya ɗan uwanka musulmi a cikin garari, yanda zai zamanto kan cewar rukusar da shari'a ta yi masa ya zamanto ba ta halatta a gare shi ba, sai ya zamanto sauƙin da ake nema masa bai samu wannan sauƙi ba, kuma shari'a ta zai ta kawo mana sauƙi. كفقد وإمامة في فد نزعها ولا مثال أبن بيك واتو يافتي إيا كرد أكي بقاتا نشيو كفقد كمر إرن أبن دا أكي أوري ما وان دا أكي مسا شبا جديد شبا واتو الفقد أبن دا أكي يو شبا يو لها دا أكي يو مدوك إذن كذا أن سامجيب يسا أن تكاد أسا jini ya farara har ya zama to bayan ya gama farara kuma ya daskare ana ganin wannan jinin da ya farara shine maganin a wato ko wata cuta a kafar tasa ko nauyin kafar ko matsewar kafa to yanzu aka yi wannan yawanci sai kaga jijiya za a samu a nan gefe ya tsoro gefe ba kaho bane amma shi ma kamar kanin kaho din ne duk akan fitar da jinin da ake ganin ba a bukatar sane a jiki ya ɗaya daga cikin hanyoyin magani da shari'a ta tabbatar da shari'a ta tabbatar da magani da ruqya ta tabbatar da magani da abin da za a sha ta tabbatar da magani da al-hijama ta tabbatar da magani da al-shay lalal duk da yake an ce yin shay din makruhi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana yin saboda tsananin sa amma al-hijama kaho wanda yin kaho domin a fitar da wato jini wanda yake ake gani yana fitar jini yana fitar jiki yana daga cikin wato hanyoyi na magani wanda yake cikin larabawa wato al'adar larabawa wato musulunci ya tabbatar da shi har yanzu kuma ana yin sa to shi al-fadl shi wannan ina da shi dan jiri ake cewa shi ana yin sa shi ma tamkar hijama ne tamkar kaho yake za a yanka za a tsaga jijiya ne sai jini din ya rinka kwarara har ya zamanto kuma ya yi dai guda biyu ya daina kwarara ya floti abin da ake cewa floti ko to idan aka yi yawanci akan sanya magani da abin da za a daure wannan wajen har sai ya wuce iyakar inda aka yanka ko kuma ya zamanto cewa wani lokaci sai a rinka daure shi da rawani idan mutum ya yi rawani tun da ana yin sa ne a wajen kusa da kunne sai a saukar da rawanin har nan wajen dai ya daure da wato dan a daure inda ciwon yake to idan aka ji tsoron cewar idan aka kwance wannan rawanin da a sa wahalar wajen a mayar da shi to kaga rawani ya rufe mahallin faru ya rufe kai ya rufe jiki na fuska to idan mutum ya zo alwala kuma sai kawai ya saba saboda abinda aka yi ne wannan tsaurin rawani da aka zo aka sanya an yi fiye da haja saboda bukatar wato magani saboda bukatar lafiya to sai zama cikin wannan izini ne na aisafa to wannan safa da ake yi ana yin ta mutlaqan sawa'u yayin da zaka safar sai da kai alwala cikakka sawan ki ko ta gaba ko kai alwala ba kuma safa ne akan hukki ba ko mun sai safa akan hukki yana da sharadi sai in ka sanya hukkin ka cikin alwala sawa banda wannan safar wannan safa ce ta larura safa akan bandoji da safa akan filasta da safa akan magani da safa akan rawanin da aka daure wato rawani da yake kai shi wannan duk baya bukatar da zaman to kancewa tayi shi a ta tafa shi wato kai alwala kafin ya zaman to ka fara yin wannan ka fara aiki da wannan rukta amma akwai wani sharadi shi ne wanda nan malam zai gaya mana in mun ambaci sharadi abin da yake ba sharadi ba to amma akwai abin da yake sharadi sharadin shi ne yake wa yusharatu fil masjid al-madhkur ay yakuna dhillu jasadihi sahiha sharadin wannan safa da zai sharadin wannan safa da aka masa rukta yayi shi ne ya zaman to mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ciwon a wata gaba ce ta dan daga cikin jikinsa amma mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ya zaman to cewar kamar sulutun jikinsa shi ne kadai wanda yake akwai kusa ko kuna ko rauni sharadin ya ɗaya ke nan au jariha ko kuma ya zaman to mafi yawan jikin nasa dukkanin jikin ajiyar mafi yawan jikin nasa rauni na jikinsa wanda yake mai lafiyar shi ne akalla shi ne kadan wala yatadarraru idha ghasala sahih kuma ba zai cuci ba in ya wanke wajen da yake lafiyayye an fahimta bari mu ƙara ta jinna sannan sai mu muku bayanin wannan matsala fa in kana yatadarraru bi ghasli sahih idan ya zamanto zai cutu da wanke wajen da yake lafiyayye ay kana sahihu qalilan jidda ko kuma wanda yake lafiyayye din kadan ne kwarai da gaske ta allam yabqa illa yadun aw rijl kamar ya zama tufa abin da ya saura lafiyayye ba wata gaba da take lafiyayya a jikinsa face hannu daya ko kafa guda daya fa innahu la yabqa sahih ba zai wanke wajen da yake lafiyayye ba wala yansahu ala aljarih ba zai safa wato wajen raunin ba bal yantaqilu ila tayammum sai kuma sai mama kawai a cikin nan wato sai mu duba wa'annan hawal ake da su akwai halin da ake shafa akan ciwo, akwai halin da ba a shafa akan ciwo. Halin da ake shafa akan ciwo idan ya zama to cewa kusan dukkan jikinka lafiyayye ne amma kana da ciwo a gaba ɗaya ko biyu, kamar a ce filifin jikinka shine ka da ciwo, kamar masu kona mutum ya zama to kan ciwo, alal misali hannayenka biyu sun kone amma duk sauran jikinka lafiyayye ne, to wannan in ya tashi ya zo yin alwala sai ya shafa wajen da yake wajen da yake da ciwon in zai iya, ko kuma ya shafe a kan bandejin da aka yi na hannunka, sauran jikinka fa sai ya wanke. Domin abin da yake mai cuta a jikin, inda raunin yake kalilan ne a jikinka. An ji hali na farko ko? Hali na biyu ya zamanto mafi yawan jikinka akwai rauni, amma kuma in ya shafa raunin, in ya yi shafa a kan inda raunin yake, babu cuta, ba zai cutu ba. Kamar yadda zai zama to kan cewa a yi ma mutum filasta, irin wanda za ka ga waɗansu abin nan Allah ya mana afwa, a ga mutum an yi masa filasta a kansa da gangar jikinsa da hannayensa, inda kawai wata kila ya tsira a jikinsa shi ne sai ya ƙasansa. To kaga shafa nan wajen inda aka yi filasta, shafa shi ba zai cutar da shi ba, saboda yadda filasta take da ciwo. Kuma ya zamanto cewa zai iya wanke sauran jikin nan, inda yake ba a riga an samu masa filasta, yanda yake lafiyayye ɗin zai iya wanke shi. To nan wajen shi ma sai ya shafa a kan ciwo, sannan ya wanke wajen da yake lafiyayye. An ga hali na biyu ko? Ko kuma ya zamanto cewa, to hali na uku shi ne ya zamanto cewa kusan dukkan jikinka akwai cuta, kuma zai cutu idan yake zai shafa akan inda raunin yake, kamar kuna akwai kunan da zai zamanto cewa ba za a iya sa masa bandeji ba, to ake a bacci ya sha iska, kuma ba zai iya ɗora hannunsa a kai ba, saboda yadda ɗabi'ar kuna take, in yake zai taɓa nan wajen zai cutu. An fahimta? Ko kuma wannan kuwa ko da mafi yawan jikin nasa akwai wannan tsunan da raunin ko babu, inda zai iya cutuwa in yake zai yi shafa ya sa ruwa ya fasa wajen zai cuce shi, to wannan ba zai yi shafa ba. Ko kuma ya zamanto cewar inda yake lafiyayye a jikinsa kaɗan ne kaɗai, a ce dukkan jikinsa akwai wato rauni da ɗaure-ɗauren bandeji sai hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya, shi ne kaɗai yake lafiyayye, to shi ma nan wajen ba zai yi shafa ba, sai ya koma zuwa ga hukuncin taimama. Sai ya koma zuwa ga hukuncin taimama domin ya zamanto a halin wanda ba zai iya amfani da ruwa ba, ga ruwan amma hukuncin wanda ba zai iya amfani da ruwan ba ne, tunda in ya amfani da ruwan zai ci, saboda haka sai ya koma zuwa ga taimama. Taimaman nan kuma ita ma idan ya zamanto cewar ƙasar yadda ya taɓa ta za ta cuci ciwon nasa, sai ya ƙane ƙasa, sai ya taɓa dutse, tunda shi ma sa'idu ne, kun ga abin da yake rinjaya da masabar, ɗaya daga cikin abin da yake rinjaya da masabar Malik kenan a wannan mas'ala. Saɓanin Shafi'iyya da Hanabila da suka ce dole sai ka taɓa sirɗaya, to akwai sirɗayan da lokacin da za ka taɓa ta za ta zamanto maka ihsani a wajen wani ciwon nasa. To ka ga wannan ɗaya daga cikin abin da yake rinjaya da masabar Malik, kace sai ka amfani da dutse kai taimama, amma ka ɗora hannunka a kan dutse sai ka shafa. Shi ne yake cewa nan balyan taɓin a ilan tayammu sai ya koma zuwa ga taimama, domin dama wannan shi ne alƙur'ani ya nuna cewa ana taimama saboda rashin lafiya, shi kuma wannan hukuncin hukuncin mara lafiya ne. Fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ba'ith aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, saboda haka Allah yake ai taimama in kuntum marda, in kun zama to marasa lafiya, to wannan yana ɗaya daga cikin wannan hali. وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، إذا يزمن في السور إن دروني يكي بازين أشافة سبا بحيث لا يمكن وضع شيء عليه يند بازا يأور ولا بأسيبا سمكونا إذا يأتي وتقول أن بازا يأور ما جني أسيبا إذا أتي سما جني هو أفرى رأيك أما بازا يأور أو دقار ذات بكي في سربا هو بازا يأشافة سبا حنبا ولا ملاقاته بالماء ko kuma ya zama cikin ciwon ba za a iya taba shi da ruwa ba, فإن كان في موضع التيمم إذن أوجه جقعة تتيمم ولين جبق التيمم دفتة بحمي حمي جوا إنا جوا إيه جوا جوا وين حمي إيكرا حمي في مكر جاير من تجوا جوار حمي ولا مزعيني جوا جوار حمي بعيني ربي كتيني أكن فما تبعتي أما بعيني تفك الدليل تفك الدليل جبوا كنت ماما جوا تجوا حمي فإذا في شر إيش جوا يكسر كي أتيه لك تجوا جبوا كنت ماما رواتو كو أفكسا كو أحمي جوا تجوا حمي ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب شنا فو بجيه أسافة شدة القايا بقى تركه بلا مسح ولا غسل كي كان يسبا تعرض شفافا بتعرض وين سواه وغسل ما سواه كي وين سعبون جيش سواه نجس نسا إذا يجمون في سواه سبع شيء ما بجئ يوابا لا دسرق آية ولا دروا كي كان دمي وانا شيني أبن دجئ يعني أبن دجئ يعني كي نس الله قلت يفتح الله ما استطعته تجيك وراء الله جرجدا يبدا جاسي يعني كي أبن دجئ يعني كي نس سبعك شيء الله يسرق هذا جريس saboda iya abin da zai iya kenan sai kai wannan sai je zuwa ga sauran gabobin da suke kula da yuri sai wanke su la in lam yakun fi a'dha'i tayammum idan kuma zai zaman to a cikin gabobin tayammuma bane wajen da ciwon yake ala misali kuma a ce ya kone a ciki da baya fa innahu yabtilu sahih wa yatayammamu ala al-jarihi ala ahad al-aqwal al-arba'a to anan wajen sai wanke wajen da yake lafiyayye dukkan sauran jikin ka da yake da lafiya wajen da yake da ciwo kuma sai ya taimama a kansa sai ya taimama a kansa a bisa kauli daya daga cikin kaulika wato guda hudu domin a wannan matsalar an yi sabani waɗansu malamai suka ce kawai ya wanke abin da zai iya tunda wannan bai zama su a cikin gabobin taimama ba zai yi taimama ba ba kuma ba zai taimama ba sai kawai ya wanke iya yadda zai iya sauran wajen kuma da ba zai iya shafa shi ba da ruwa ba zai iya shafa shi da taimama ba to wannan sai ya kale shi ko kuma yayi taimama ko kuma duk ya kale abubuwan gabaki daya ya kale wankewar gabaki daya yayi taimama tunda wajen ba a wajen ba a cikin gabobin taimama ba ne wayannan aqwal abin da yasa zai wata matsala da harkar cewa ma maganganun malamai duk sun yi in sassaka zaka samu babu nafi a kanta bal yawanci malamai suna duba sauran dalilai ne na shari'a kowa sai ya ijtihadi gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi na dalilai na shari'a yasa ba a rigima a kan irin waɗannan ba a cewa to lallai naka shi ne abinda yake wanda ya saba ka cewa wannan abin nan ko mubtadi'i ne ko makamancin wannan a cikin sabani na malamai a cikin matsala da wanda take babu nafsi wannan babu laifi za su tarjihi bisa abin da ya bayyana gare ka kari jayar da abin da ya fi ƙarfi bisa dalilai na shari'a amma ba tare da ta aibata ainihin wanda yake marjihi ba domin kowa a cikin irin wannan ƙoƙari yake ya dace da abin da yake fahimta sa ta nuna masa wa idan masaha alal jadira sai idan mutum ya shafa akan wato audugar magani thumma naza'aha li dawa'in aw ghayrihi sannan sai ya cire audigar domin ya sake sa wani maganin daban ko kuma wani abin kamar haka kawai ya bi bari ya cire wannan audiga da aka sa masa don ya sami iska ko makamancin wannan thumma naza'aha na'am aw saqatat bi nafsiha ko kuma ta fadi da kanta audigar da ta lulluɓe ciwon da kanta ta fadi saboda wani dalili بطل المسح عليها وشافت دا اتو اتو يا باجي معنى مسلمي دا كنو ذاكي صلى اظهر اصال او بجب سكي دا كيوان كا يتشافع دا باين كاي صلى اظهر في تقوما كجي اثبت سواء تنجا مسوا تا او بجب اتا جي اتا اوكوما جلو اتا كيرا وانا او بجب اتا كاكي سامة وانا تسابوا kuma kai kuma ka san alwala ta kare ba da la'asar kai sai kun zaki sallah da wannan alwala da la'asar kai yaya zaki sallah da wannan alwala ne ko ka yaya zaki to shi yake a ba zaki sallah da wannan alwala ba sai ka saka safa domin kai ka san da kai ta baki tunda abin ya riga ya faɗi fa idza raddaha fala budda min al-mash thaniya idan ya dawo da wato abin da maganin la budda ya saki safawa akai domin ya zaman to tamkar wa siyasa mai tsarki take kenan. Haka dalika idan mutum yana cikin sallah ne fa, sai da mutum yana cikin sallah kana cikin sallah kai shafa akan bandeji, kana cikin sallah sai bandeji ya kwanci ya fita, ya za ka yi kika cigaba da sallah? Na'am, kika cigaba da sallah? Ya za ka cigaba da sallah bayan ga shi ƙarfin ka ya zama ya samu tangarɗa? Na'am, yawa, sai ka fita kai safa sannan ka dawo. To in ka dawo yaya za ka yi? Jina'i za ka yi ko kuwa sake sabuwar sallah za ka yi? Istimrari za ka yi, sai ka cigaba. Wannan shi ne kula a wajen Imam Malik. Babu abin da ake yin jina'i a wajensa in ba a kan ru'as ba, in ba a kan haɓo ba, saboda shi ma ya samu asali daga fi'ilin sahabbai, daga fi'ilin manya-manyan sahabbai ma a cikin idan aminci daga Abdullahi ibn Umar da Sa'id ibn Musayyib da waɗansu daga cikin fuqaha'ul Madina. Domin al'asal in ka fita daga cikin sallah ba za ka yi jina'i a cikin sallah ba. Inna fi salati la tughla, fa inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai abin da zai ɗauke maka hankali gaban duk wani abu a cikin sallah. Da haka ake kana sallah sannan ka fita sannan ka dawo ka tsori a kanta. Wannan in ba da wani asali ba wanda yake tabbatacce a cikin shari'a zai wahala ka ce za ka wani. Shi yasa Imam Malik yake cewa baya ganin ayi jina'i in ba a halin haɓo ba kawai. Don haka al'aslam idan irin wannan ta samu mutum ya fita daga cikin sallah ya je ya mayar da ɗaurin ciwon nata mai shafa a kai sannan ya dawo ya fara sallarsa, kada ya jina'i. Na'am. Ba wajen kawai zai shafa, ita kawai zai shafa, domin shi ne kaɗai wanda yake jizu na ƙarfin nata wanda yake wanda yake shafa. Kuma wannan far'in ma hatta al-Hanabila sun yi muwafaqa da mazhabar Imam Malik, kamar yadda Ibn Qudama ya ambata a cikin Mughni. Idan mutum yana cikin sallah sai ya zamanto cewar ɗaurin da ya yi na ciwo ɗin ya faɗi wanda ya shafa a kai, sai sallah sai ya fita daga cikin sallah, sallah ta ɓata sai ya dawo ya sake shafa, sai ya je ya shafa ya yi shafa a kai sannan ya zo ya sake sallah sabuwa. Wannan yana daga cikin wato sauƙi na shari'ar musulunci, yanda wato ba tsora mana abinda wato zai zamanto ya yi zamanto tsanani a gare mu a cikin addini ba. Kuma koyaushe har a koyaushe Allah maɗaukakin sarki yana son a cikin wato iya mana irin wannan ni'ima, yana cewa domin mu zamanto masu godiya a gare shi. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأكي وشو يجو بيا ذا الله مدعوك شيء شركي إذا مكا فهمت إرو وأنه في شوء في سنة شريعة في محمد إرو رحمة الله أجرين دين ذا الله مدعوك شيء شركي سوك أمنا بيسأل انتابا من أبا سوين ذا أكثر انتابا وأنسى الأمومي ذا كي غبان الله. وأنا بعد كي لنمسه على الجبيرة mu tsora wani fasalin ko kai tambaye shi ke nan to na ko ya tsara sana tambaya ta farko ta kwaya ce shi duk lokacin da zai yi wanka sai ya zuba Dettol a cikin ruwan wanka zai yi wankan janaba da ruwan. To wai ga an sa wannan tambayar, a yi gani zai yi wankan janaba da ruwan Dettol ya a cikin wani irin wanka a wancan gawa ne amma ya jin tuka ruwan aligami ne ya ce za a iya sanya aida ana zuba magarya a cikin ruwan ruwa shi ne a cikin makarfi ne a cikin ma na wancan da daga ɗin nan wadda an fi asirin hinna shakura wajen wankan ne da magarya ne a cikin kowanne, amma na ƙarshe ne za a sa kafo. Saboda haka duwa tara duwa ya zama ta yana nan a cikin asalin halitta. Dukkan ka zai canza warinka za ta gina warin jikin har ma kalar masu ga yayi garwance kamar farar kasa wannan ya fito jiki daga cikin alma'u tsohon za ta za a iya wanke jaraba da wannan ruwan jikin din ba a wannan yake ya halatta a yi sallah da tufafin da maniyyi yake tare da shi babu laifi a bisa abin da muka rinjayar na cewa almaniyyi maniyyi zahir ne saboda haka idan mutum da maniyyi a cikin tufarsa babu laifi idan ya sallah da ita sallah ta tsafa ba kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha yake ta kasance tana kankana maniyyi a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sallah a haka wannan wannan shine dalilin abin da muka rinjayar kenan a cikin karatu na idan mutum makaci ne zai hada sallar a zahar da al'asar to ya iya taimama daya kwarai zai iya taimama daya zai iya yin taimama daya domin a lokacin nan abinda isa abinda zai sanya shi ya sake wata sabuwar taimama ga sallar al'asar babu dama abinda sai aka ce sake wata sabuwar taimama ga sallar al'asar sai cewa in lokacin sallar al'asar ya zo ya kamata ya sake neman ruwa in har bai samu ba sai ga wata hukuncin halaccin taimama ne ya halatta a gare shi ya sake wata taimama ba zai dogara da wancan taimama ta farko ba amma yayin da zai jan'i tsakanin sallolin farilla a zahar da la'asar ko magriba da isha zai yi da taimama guda daya a bisa abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai na sabanin malamai wannan yake mutane ne suka kasance a cikin jirgi ko cikin menene ko cikin sel a kullu ga lokacin sallah yayi shi ya halatta su tafi mangon ko kasa alhali an suminci wajen da suminci kuma idan za su yi din ina za su fuskanta a idan mutum yana waje wanda yake ba zai iya ba shi da ruwa ko ba shi da abin da zai yi taimama da shi shine mun sa ambaton wannan matsala shine faqil al-fuhurain wanda ya rasa abin da zai yi karfi da shi zai sallah a haka kamar yadda Imam al-Bukhari ya rinjayar na hadisin Aisha wanda suka fi neman mata wato abin wuyanta da suka je lokacin sallah yayi babu ruwan alwala kuma lokacin ba a saukar da ayar taimama ba ba a saukar da halancin taimama ba sai suke sallah a haka to haka wanda ya rasa inda zai yi taimama hukunta ta hukunta kamar wa'annan ne su isa ibnu Khudayr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake sallah ba dangane da kibla kuwa idan zai iya taharri ya iya tarda da inda kibla kan kamar a cikin sel ko a cikin jirgi zai a cikin jirgi zai iya tashi ya je waje wanda yake za wanda yake kamar tsakanin kujeru a kamar akwai ɗan lokuna haka da akan ɗan samu a cikin jirgi idan zai iya iya je wajen wannan lokacin ya fuskanci inda kibla take ya ijtihadi shike ne idan ka zai iya fuskanta ba ko bai gane ba ko kuma ya gane inda kibla take amma yanda yanayin jirgi yake bayar da za a iya fuskantar kiblar sai inda duk ya fuskanci inda ya sauka gare shi domin wannan shine abin da zai iya Allah maka cikin sarki kuma ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku wannan yake idan mutum ya taimama a cikin mota ta yaya zai yi sallar tunda babu guri ko ima in za mutum zai yi idan mutum a cikin sallah yake kamar irin in mutum a cikin bus yake a cikin mota wanda ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah ya yi ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah zai fita to sai ya sallarsa a haka a cikin bus din ba tare da ya sauka ya yi ruku da sujada yanda ake yi ba sai ya gwargwado iko a haka in kuma zai iya yi a cikin bus din kamar irin tsakanin hanya inda zai tashi ya tabbara ya ruku ya sujada in wannan zai yi a gare shi yayi abinda dai aka yi mutum da ya rike a rike wannan ka'ida fattaqullaha mastata'tu ku rike wannan gwargwado iko to a cikin wannan kuma kiyaye wannan ka'ida da muka ambata al-maisur la yasqutu bil mahsur duk abinda za ka iya yi a cikin sallah to wannan ba za ka tsinka ba saboda wani abu daban wanda yake shi take a fili ba za ka iya yi ba abinda za ka iya yi kai yi abinda ba za ka iya yi ba sai ka hakura da shi amma inda za ka iya to kai shi domin shi ne yake cikin ikon ka sannan wannan ita niyya fadan ta ake yi ko kudurta ta ake a cikin yusu shi ma wannan mun sha ambata ita niyya a jiki ake kudurta ta ba a fadanta fadanta yana daga cikin abinda malamai suka yi malamai da dama suka yi inkari su suka yana daga cikin bid'a da aka kirkiro a cikin addini da ba ta da asali wani ke idan kuma ta kama mutum a lokacin da ba za a iya yin wanka ba sai yayi alwala saboda rashin sanin hukuncin taimama me ne hukuncin sallolin da yayi da wannan karshen zai rama qatalahumullah innama fi shifa'ul ummi su'al wa rakar jahil shi shiru tambaya
wato ma'ana yanda baka sani ba wajibin da yake a kanka shine kai tambaya. To in baka tambaya ba sai kai din duniya kace to ai ina ganin abu kaza ne, to ina ganin kwata amfani ka ba, yayin da sai duka ina gani ilimi ya bayyana gare ka duwan abin da kake duka ina gani sai ka rama shi da kai ba. Saboda haka shi irin wannan hali take karda da iya sallolin da sai da wannan alwalar ta kuskure sai ka rama wannan sallolin. Amma in ba ka tawa ake maka to wannan shikenan babu mai shi a abin da din tayi domin ka sauke nauyin da Allah ya dora maka. Wai ko wannan mutum zai yi wanka a maimakon alwala, ko da bai yi alwala a cikin wankan ba. Idan mutum yayi wanka, abin da yasa wanka ake cewa wanka yana ɗauke alwala, saboda yanda za ka yi wanka na ƙarfi kana yi da yin ƙarfi. Amma ta yaya za a yi ka yi wanka in ka yi wanka ba da yin ƙarfi ba? To wannan ba zai zama mata a maimakon alwala ba, in ka yi wanka ba da yin ƙarfi ba. Haka zalika ba za ka yi wanka da niyyar tafiya juma'a, wannan wancan ba za ka yi alwala da shi ba, ba za ka yi sallah da shi ba. In ka yi niyyar wancan ne da niyyar tafiya juma'a, domin ba wanka ne wanda yake na ɗauke ƙarfi ba, dole sai ka yi niyyar ɗauke ƙarfi. Saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyya wa innama li kulli imri'in ma nawa. Da niyyar ƙarfi ba da wannan wancan nasa, nasa ba zai zama wannan wancan nasa mai ɗauke karin da ke tare da shi ba. Sannan wani ya buɗe da addu'a, Allah ya saka masa da alheri a kan addu'o'in da ya yi, yake yana buƙatar a saka mahaifinsa a cikin addu'a don neman Allah ya shirye shi domin baki ɗaya a duka halin da yake ciki wanda ya saba wa shari'ar musulunci, da fatan Allah ya shirye shi da duk musulmi baki ɗaya. To Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu baki ɗaya, kuma Allah ya shirye wannan mahaifi nasa, Allah ya ba shi istiqama a kan tafarkin Allah. Don sai da wannan a kai muku to ai sai da wannan suke rubutu su kula, ko kuma an yi dole rubutu su a cikin wannan yar uwa take cewa mijinta tare da matarsa suna yin wasa har ya kai ya sa hannu a farjinta, amma da yi jima'i to anan matar za ta yi wanka kenan. Idan ta yi inzali, idan mata ta yi inzali za ta yi wanka, idan kuma ba ta yi inzali ba to ba za ta yi wanka ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ma Ummu Sulaim da ta tambaye ta akan mace idan ta yi mafarki irin yadda namiji yake mafarki, za ta yi wanka. Yake idan ra'at al-ma, idan ta ga ruwa, wato idan ma'ana maniyyi ya fito sai inzali za ta yi. Amma in ba haka ba ba za ta yi, in ba haka ba ba za ta yi wanka ba. Wannan yake yana tambaya ne kan hukuncin saukar Alkur'ani da jama'a suke haɗuwa su yi domin wata buƙata, kowane mutum ana ba shi wani juz'i ya karanta. To wannan abin nan Alkur'ani kamar yadda Anas ibn Malik yake akwai da'awa, akwai du'a, da'awa mustajaba inda kulli hasna, sai yake aka kashe Alkur'ani. To idan mutum dan haka ne su sahabbai idan suka zo yin sauka kamar yadda Anas ibn Malik yake yi, haka zalika ka aro daga waɗanda ba su biyo baya daga cikin malamai kamar malamin Imam Ahmad Mu'tamir ibn Sulaiman, suna aro su daga gare shi suna yin wannan. Idan suka zo yin sauka sai su tara mutanen gidan su, in yi sauka sannan yi addu'a su ta ani, saboda samun wannan kaɗai samun addu'a mu ta gaba yayin kowace hatma ta Alkur'ani. To idan mutane suka haɗu kowa ya karanta wani juz'i na Alkur'ani, ba wanda ya sauka Alkur'ani a wajen, amma da baki ɗayan su za a ce kowa duk sai ya sauka Alkur'ani, to za su ɗauki hukuncin wannan ko ba za su ɗauki hukuncin wannan ba? Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, wannan ke gwiwa kuri ai suke na aikin da ya sami ladan su ba addu'a, ai ita addu'a ibada ce, ko addu'a ko al'ibada. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin ne, sharadin ibada, sharadin karɓar ibada ne sharadin ta ikhlasi. To wanda aka yi aka kirga aka yi masa haka, shi akwai ikhlasi? An ji ladan ka anan, amma da ladan can ne, to shi ne sai ya ƙarfi a ce a tsoratar wannan ibada ce da Allah zai amsa. To amma tun da ba ta zama ce ibada ba, asalin ka ga baki dai babu zancen karɓar addu'a a wajen. in kaga an yi irin wannan an ta an samu dacewa to ta dace da kaddara ne kawai amma ba wai wannan addu'a ce ta kawo ba da kuma shi ne hukuncin wanda ya raka akai fajr a gidansa sannan ya zo masallaci ya yi tahiyatul masjid kafin zuwan liman wannan matsala rigimar abubuwan da aka yi itikadi da aka sanya a cikin salatu fajr amma dan ma'anarsa sahihi ne kuma imam kamar imam Shafi ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati da dukkan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a wajen buɗe littafin ta ar-risal yace allahumma alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kullama dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafil da wannan ya buɗe littafin ta ar-risal kuma kamar abdullahi ibn mas'ud shima ne ya zo da isnadi inda take da hayoyin da hayoyin hadisi ne sahih sai idan an kuje ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan Allah ka gindin ki ya ta kowanne yace sannan ya ambata salawatullahi barir rahim wal malaikatu muqarrabin ala muhammadin abdullahi idza ka sai wanda ya ambata yana da cikin kamar yanda ya zo a cikin addu'a ana qabarani kuma idan kai ma ya kawo shi a cikin bilaul afham wannan ya nuna cewa wato babu iskali dan mutum ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba da shi da shi ba bijinar ka ce wallahi salatin shi ne yake ko kuma ka ce shi za ka yi a wurin da aka ce a salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam babu salatin da zaka yi a cikin sallah an ba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam babu salatin da zaka yi wajen sallar jana'iza an ba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda aka ce ana so a yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ne samu cikin sallah dan da ba a kusa ka ya samu wannan laifi amma wanda ku dubi wannan bai dauko wani ciga daban ko na wani malami ko na wani daban ko naka yake yayi to wannan yana nan abin da dai abin da yake ba a ce masa abin da ya haramun bane amma samu wannan ladan da aka ce masa sai da wato ana masa dai kauna wata kila amma wanda yake da tabbas zai samu shi ne wanda yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin inda ya umarni shi ay salati yana nufin ay salati da shi ne ya koyar da shi wannan yake ne hukunci ya san farki idan mutum yayin sallah alwalar ta tana nan ai tana nan an san ta abadan alwalar dan mutum bayan yayin alwalar yayin ta farki ko yayin ku gani ko yayin asu ba sai ya saki shafar kai ba sai ya saki shafar gani ba ba sai ya saki daukar ruwa ya saki wajen da yayin ta farki ba wannan ya uku ce dai yana daga cikin ta'ammuli ita gura da iri a cikin addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu mutane wanda suke suke rika gura da iri a cikin addu'a da kuma cikin karfi shi ne cikin alwala wanda zai ga yayi alwala dan ya aska farki dan ya yanka farki ya kishi ya ga ta kawai wanda to in kuma haka ya saba sunna ya kama cikin babu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi ta a karshen zamani wannan ce wata addu'a ake yi idan za a fita daga gida da dawowa hawa abin hawa farkawa daga bacci a sunna sallallahu alaihi wasallam da kuma karanta hannu ai shiri zan fada to sai dai sai 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 wasu sai wani ai ka samu hikimar musu min aktsari kitabi wa min aktsari kitabi wa min aktsari kitabi wa sunna kuma musu ne ana an fassara shi da turanci da hausa da bangladesh da malayi da taini duk sai yaran duniya din nan ga ne ba fassara shi mun jin da shi ba kaje ka samu sai ka karanta insha Allah za ka samu duk waɗannan addu'o'i ka karanta su ka haddace su har ma an samu waɗansu ma sun yi shi da hausar boko duk da cewa malamai suna malamai sun yi fata ranar rashin da halatta a rubuta alqur'ani da hausar boko ba kuma wannan shi ne sahihi amma waɗansu malamai sun halatta ne haja buƙata a rubuta waɗansu addu'o'i da waɗansu ɗan sirori da wanda yake sabon musulmi bai iya larabci ba domin ya koya ya haddace saboda ya bauta ma Allah ala bayyana wanda bai iya sa larabci ba iya samu wannan wanda aka yi shi da hausar boko sai ya karanta ya haddace wannan yake mace ce ta ka azumi guda tara ba ta rama ba har wani watan azumin ya kama kuma har ya ƙare ba ta yi ko ɗaya ba yanzu ga shi wani watan azumin ya kusan kamawa yanzu me ya kamata ta yi abin da ya kamata ta yi shi ne ta yi ƙarin karama kuma kamar yadda Ibn Umar ya kasance yana fatuwa a kan wannan a kowace rana ta ce da misali ɗaya shi wanda ya tafi ya tafi azumin Ramadan bai rama su ba har wani Ramadan din ya zo to in ya tashi rama wani san in ya tashi ramawa bayan wannan Ramadan din tunda wato har ya yi tafiya wani Ramadan din ya zo bai rama ba to a maimakon kowace rana sai ya yi kafara shi ne shi da misali ɗaya mudu ɗaya shi da misali yawanci a shari'a ba kai yadda ba to malamai ne suka yi kanta a bisa a ba mutum mudu ɗaya amma mafi kyau ka je ka ce masa wake da shinkafa ko abin nan ko biredi da shayi abin da ba a ce da wannan abin shi ne ana ci ka baki ya ci kuma kace za ka baki abin da ganye ganyen abinci ka je ka san yadda yasa wahalar sarrafawa ka baki da fatan din ya ci domin Allah madaukakin sarki yana ya rubuta istani akan kowa in ka ga istani dan wannan gaban da yake baki da izini kenan amma wanda yake baki da lafiya wanda yake baki da lafiya wanda yake baki da lafiya kuma alal misali mace ce ta sa azumi na al'ada sai ya zama cikin ta sa azumi goma saboda al'ada sai ya zama cikin sauran kwana goma sha ɗaya ramadan ya kama ta tashi da niyyar gobe za ta tashi da azumi sai rashin lafiya ya zo mata sai rashin lafiya ba ta samu sauki ba sai ana yadda za a tashi da azumi ta ga wannan kwanakin suna da izini to nan ba ta ciyar ba duk da yake saboda wannan shi ne ya aiki rashin da wajibin ya ayyana a kanta to yana ayyana a kanta ta zama kuma tana da izini rashin lafiya ya zo mata to a nan wajen ba za ta ciyar ba duk da yake a sauran shekara tana da damar ce amma wannan damar an tsane ta tana da iko to lokacin da ya ayyana a kanta ya zama ta samu izini sai ya zama wannan izinin nata ya amfane ta bari in ƙara wannan tambayar in kace na asusai a fara ko da aka wannan ne na lokaci da na nuni ba ba a ce ta fada rana da daddare ba a lokaci ta san abin nan ya ce da wani abinci da ake ci a da mun yi muku da wannan tsari abinci da ake ci sai raka in ka ba mutum abinci ya ce ta ke ci kenan kamar ya ci abinci wannan ranar ne ba ki da wani yake tambayar ita ce lokacin da mutum yake sallah ya dago da garko zai sake ɗora hannunsa akan kirjinsa ne ko kuma zai sake su ne wannan kamar da muka rinjayar ba zai ɗora ba zai sake ɗora hannunsa akan kirjinsa ba zai sake su ne saboda hadisin Wa'il ibn Hujr haka ya bayyana riwayar da ta ambaci kan cewa zai sake ɗora riwayar da ta yi ikhlasi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana tsaye yana ɗora hannunsa akan kirjinsa wanda ya rasu malamai suka ce tunda an ce yana tsaye sai zuwa da garkuwa na tsayuwa ce suka amfani da wannan riwayar wannan riwaya ce ta zo a dunkule to wata riwaya ta bayyana riwaya za'ida ta bin qudama as-saqati ta bayyana kamar da yake a cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i ta bayyana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauka hannun nasa ɗin lokacin da yake tsayuwar sallah sai ta qira'a ba ta yi wata gowa daga ruku ba to sai wannan bawan Allah ina da ta filo uku kenan da tambayar ta take zuwa yau don Allah ya da ko a gurgudu ne a amsa ta yake yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba shi hadisai da isai na cikin bulogar maram za a iya aiki da su ne ko ko a'a wato malamai sun saba akan hadisi da isai mazhaba uku mazhaba ta farko suka ce ba za a aiki da hadisi da isai ba gaba ki da wani sai mazhaba Imam Bukhari da Imam Muslim da Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi shi akan wannan shi in dai aka ce hadisi da isai to ana sakkarwa to danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halatta a aiki da shi ba kwata kwata wannan duk ne suka ce hadisi da isai za a iya aiki da shi mutlaqan komai za a iya aiki da shi suka ce saboda ana riwayo wannan mazhaba daga Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud al-Majrur saboda suna cewa an yi Imam Ahmad da cewa al-hadithu da'if awla min ra'y ar-rijal fa aiki da hadisi mai rauni yafi ijtihadul mutane ijtihadul malamai ya ka samu hadisi mai rauni to a wajen shiga ra'a je da aiki da hadisin duka a bi ijtihadul wani malami wanda yi shi duka wa ɗauki ya duka fahimtar sa na shari'a maka da Imam Ahmad kenan to wannan kuma wadansu malamai kuma suka ɗauki masaba tsakatsaki suka fi halatta aiki da hadisi da'if a cikin janibin wa'azi da fa'aitarwa da tsoratarwa da zaburarwa kan ayyuka na gari amma shi na mutarabi da farko dai ya zama to hadisin ba mai tsananin rauni ba ne ko yayin da ake aiki kada a yi tsabin kan cewar ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a aika akan cewa wannan dan dai wato an ihtiyati ko da ya da ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama to kan cewa kamar ka dai a sauki wato kai aiki da shi ta fuskar ihtiyati ta fuskar wato shiga cikin wato a halin aminci a da al-hadith da'if shi ne inda hadith ya zama to kan cewar babu abin da ya karfafa shi babu abin da ya karfafa shi sai dai halarta a aiki da shi ba. Daga cikin abin da ke ƙarfafa hadisin da'i ya zama ce sahabbai sun yi aiki da abin da ke cikin sa. Domin dai hadisin da malaman hadisi suka da za su yi hukunci a kanta a wannan hadisi ya mai rauni ne bayan sun bincika duk yadda za su ƙarfafa shi da sanin sai da za su ƙarfafa shi. Inda ya ƙarfafa shi zai zama hasan da gairi ne. Hasan da gairi ne ka za a yi aiki da shi. To in suka ce da'i ne kuwa ma'ana sun duba dukkan hanyoyi hadisin bai inganta ba to ba za a yi aiki da shi ba. Inda kuma hadisin cewa idan aka zo za a yi sallah ta rasa sitira to ka ja layi haka ba zama ce maka sitira. Duk yanda aka ba a ƙarfafa wannan hadisin bai inganta ba da isi ne. Idan aka ce za ka yi aiki da shi ta fuskar ihtiyati to ka jinkira wani abu ne a cikin shari'a. Sauraka al'aula mutum kada ya aiki da shi. Yasa ne na Imam Malik ya rabu wannan hadisi yace wala Ibn Qasim yake cewa kana la yara Malik bil haqq. Imam Malik baya ganin cewa ai wannan kana. Saboda hadisin bai inganta ba. To haka zalika a sauran hadisai din misalan su da yawa. Wannan ina ganin a takaice amma dan gane da hadisai da suke da insai a cikin bulugul maram. Dai ke cewa ya halatta a aiki da su. Abin da yasa al-Hafiz Ibn Hajar yake kawo domin ya nuna maka cewa dai hadisin da yake kawowa zai nuna maka cewa malamai sun yi ga hujjar malamai a kan abin da suka faɗa a kai. An fahimta? Don wani malami yana ganin wannan hadisin ba da'if bane ya kafa hujja da shi. Ya kafa mazhabarsa a kai. Sai Ibn Hajar da ya kawo hadisin ya tabbatar da cewa da'if ne zai nuna maka kan cewa abin da wannan malami ya gina mazhabarsa ko ya gina fatawarsa ko ra'ayinsa a kan wannan matsalar kisansa mai rauni ne bai inganta ba. Kai ɗaliban hadisi da yanzu ka tona shiga ilimin hadisi ka san wannan. Ya ta yi cewa ba wai ya ta ishi bulugul maram ya kira shi a bulugul maram min adillatil ahkam zai yi maka dalilai hukunta hukunci ya fita shi a cikin tabbai shiga cikin ajin masu ijtihadi kai ajin da ɗaya masu ijtihadi ka gane masu ijtihadi ya suke ijtihadi shi ya kawo maka da adillatil ahkam sai ya kawo a kowane babi hadisan da ake hujja da su a wannan babin sawa'un sun inganta ko ba su inganta ba domin ka san nasiran malamai ka san daga inda malamai suka kiro duk abubuwan da suka faɗa saboda haka ba wai ya ba yana nufin cewa daga bisan da suke cikin bulugul maram da suka ga isai za a aiki da su ba sai kaɗan ba haka yake nufi ba na'am to akwai na'am kawai tare muna tafiya a mota tana tare da Muharrama ta zara da Muharrama ita ya zara da Muharrama a Muharrama ya taba taba zai ta wata ya kowa wata da kun gana kuka zaman mota ya ga sallah za ta kasance saboda za ta sallah kuma jikin rafin da taba jikinta in Muharrama ce babu iskali ko akwai iskali zan mun faɗi kanta Muharrama dan ka dan jikin ka taba jikin ka sallah alwalaka ba za ta warware ba alwalaka ba za ta warware ba sai sai idan kai da kasu malamai suka faɗa sai sai idan mutum ya zama ko san tibi ne malamai sun yi magana a kan wannan wanda yake masuri da fasikanci to kisan in mutum Muharrama ta rashin warware masa alwala wal iyad billah abinda ma yasa ma mai yake isara ga wannan dan saboda ma san ma mutum ya kawo wannan cikin zuciyarsa afiya dan abin wanda yake abi abin nan ya saba dabi'ar da Allah ya halitta mu ce ki karanta Allah ya halitta misali a kai sama idan ya zama to kan cewa wata su take zama kusa da ita wal iyad billah to a nan wajen abin nan ba zai yi zama to kan cewa ke sallah kuma jikin ka ta dukkan abin da ya ba ba tana alwala kuma tana saban Allah sai da ba zai yi ake kuma tana yin tana ibada kuma tana saban Allah kawai mutum yana sallah ne yana saka nan bari zama fatakullah wannan laye ta kai wajen sai Allah ya amin fatakullah ma sabatu mana fi aiki anan ba saboda a cikin wannan in aka ce fatakullah ma sabatu an ce ma na haifatu anhu fa jisani hu abinda aka ana kuka bai al wato a cikin sa malamai suka dauki kaida al hadar muqaddamun ala al mubih abinda aka hana shi ake kaddamarwa akan abinda aka hana sa yake nemo ne zan yake nemo ne shi fa takalla ma sa kafin in aiki fa takalla ma sa kafin in fitar da sakon Allah kai nemo ne zan yanda zaka yi na'am
Thank you.
babu ruka ruka babu wata ruka da ake cewa mara lafiya kuma ya sallah kaza inda ba dai an ce masa sai ya tafi ya zo na sallaci ba ba an sai ya tafi ya zo na sallaci ba in yace a san gidan shi zai iya yin sallah a gefen gidan shi zai iya yin sallah in zai yi sallah a gefen gidan shi a cikin ɗakin sa da tsayuwa da ruku'u da sujada wajibi ne idan ba zai iya yi ba a nan a gefen gidan da tsayuwa da ruku'u da sujada amma zai yi a gefen gidan nasa a zaune ko a kan gidan nasa a zaune ya ayyana yi in ba zai yi a zaune ba zai yi a kwance ya ayyana yi wa haka za har sai ya kai inda yake sai a jike sai kai zai yi sallah dole ne na'am to wala kan dai zaka mutunta karshe na'am وكان يقول أن كان جارين يوم يا إنجنتا يا إنجنتا هذا حديث أنس بن مالك من أبو طلحة الأنصاري بأمر صلى الله عليه وسلم يوم تهكا حتى ذلك عبد الله بن الزبير شما أن رؤيته أمر صلى الله عليه وسلم يوم تهكا أما كرا صلى بإقامة أي شيء ما هدي سنبت إنجنتا بس إنجنتا با كيدي سئلي وانا يا إبدا كرا هدي سنبت بس إنجنتا با أما كما wannan kuma malamai suka tarbi aiki da shi sai na ce idan an yi aiki da iyawa ne da su ne da hadisi da idda ake aiki da shi saboda fatuwar malamai da kuma aikin malamai da mijin abin da ya nemi haraka Allahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Mm-hmm.